sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Sai kuma tashar VOA Africa akan mita 102.5 a Jamhuriyar Niger. Haka ma sauran tashoshin FM a Jamhuriyar Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'uran computer sai su daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar ta duniyar gizo. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Lahadi 1 ga watan Mayu na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauraron abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kamar musulmi cikin shirin rigirigi Ibrahim abamu kanun labarai
to birnin Bagadaza ya gangara gabar afkawa cikin dambarwar siyasa a yau dinnan Lahadi Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tafi birnin Geneva yau din Lahadi don tattaunawa kan matsalar Syria. Sannan tarwatsewar wata mota a wajen headquarters ɗin sanda dake birnin Gaziantep na kudu maso gabashin Turkiya ta halaka ɗin sanda akalla biyu ta kuma raunata wasu akalla 22.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yau ne ma'aikata ke bikin su a duk fadin duniya.
To wajen tantance ma'aikatan gwamnati duka ba mu gama ba amma wanda muka sashi aikin ya nuna cewa akwai rashin gaskiya da yawa a ciki
daga batun ma'aikata kuma sai na samar da ruwan sha ga al'umma mai kyau
daga mutun ya hakari jiya anan a bayan katangarsa kuma anan makocin sa yayi masansa
ha kuma Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin ta na bishara amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Birnin Bagadaza ya gangara gabar afkawa cikin dambarwar siyasa a yau dinnan Lahadi. Tuni aka shiga shirin ko ta kwana a birnin. Masu zanga-zanga sun mamaye shiyar nan ta ƙasa da ƙasa, wadda a baya unguwa ce mai matukar matakan tsaro. Yan majalisar dokoki sun arce sannan sojoji sun daura damara. Zuwa safiyar yau Lahadi masu zanga-zanga a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƴan Shi'a Muqtada al-Muqtadar Sadr sun ci gaba da mamaye titunan dake gaban ginin majalisar dokokin ƙasar wadda ba kowa ciki a yanzu suka taru a inda ake kira dandalin biki ƴan majalisar dokokin sun ranta a nakare ne jiya Asabar bayan da masu zanga-zangar suka afka ginin majalisar wasu ƴan majalisar dokoki 60 galibi daga jam'iyyun tsiraru na kurawa da sunni sun tsere daga babban birnin kasar zuwa Irbi da Sulaimaniya dake yankin kurawa mai kwarya-kwaryar yancin cin gashin kai dake arewa maso gabashin kasar wannan al'amari na da haɗarin gaske ga dukkanmu abinda wani ɗan majalisa ya gaya muryar Amurka kenan bisa sharaɗin sakai sunan shi saboda tsoron bita da kulli wasu ƴan majalisar ma har dukan su aka yi inji shi mamayar majalisar makura ce ta tsawon makonnin da aka yi ana ta dambarwar siyasa da kuma karuwar tashe-tashen hankula kuma ta zo ne ƴan kwanaki bayan da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ziyarci birnin na Bagadaza Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tafi birnin Geneva a yau dinnan Lahadi don tattaunawa kan matsalar Syria. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi ji Asabar cewa Kerry zai tattauna kan kokarin da ake yi a yanzu na jaddada tsagaita wuta a fadin Syria. Kerry ya ankara da manzon majalisar ɗinkin duniya a Syria kuma jagoran tattaunawar da ake yi kan Syria. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce babban jami'in diplomasiyar Amurka din ya fito fili ya bayyana cewa kawo ƙarshen tashin hankali a Aleppo da kuma cimma tsagaita wuta mai dorewa a fadin Syria baki daya abu ne da ya kamata a bashi matukar muhimmanci Kerry ya bayyana damuwa akan yadda dakarun asar ke ci gaba da ruruta rikicin Hare-hare har sau wajen 30 da jiragen yakin gwamnatin Syria suka kai da kuma barin wuta da jirage masu saukar ungulu suka kai akan ƴan tawaye a birnin Aleppo dake arewa maso kasar a jiya Asabar sun halaka mutane akalla 5 a cewar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Syria mai headquarters a Burtaniya farar hula kusan 250 ne suka halaka sanadiyar ruwan harsasai da wutar roka da kuma har-haren jiragen sama a birnin da ake ta takaddama akai tun daga ran 22 ga watan Afrilu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tarwatsewar wata mota a wajen headquarter ɗin sanda da ke birnin Gaziantep na kudu maso gabashin Turkiya ya ta halaka ɗin sanda akalla biyu ta kuma raunata wasu akalla 22 a cewar gwamnatin yankin. Kafafen yada labaran Turkiya sun rawaito gwamnatin yankin na Gaziantep Ali Yarlikaya na cewa akasarin waɗanda suka samu raunuka a fashewar a yau ta yau din nan Lahadi jami'an ɗin sanda ne. Gaziantep shine birni na shida a girma a Turkiya, yana dauke da mutane miliyan 1.5 kuma yana da tazarar kilomita 55 daga yankin da ke karkashin ISIS a kan iyakar Syria. Wata jaridar kasar Bangladesh ta ce an kama wasu mutane uku da ake zargi da hannu a make wani madinki mabiyin addinin Hindu da ke da shekaru 50 har lahira. Jaridar Daily Star ta faɗi yau Lahadi cewa ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ɗin ya taɓa kai ƙarar marigayi Nikhil Chandra Jodhar a shekara ta 2012 bisa zargin ɓatanci ga Annabi Muhammad. Ƙungiyar ISIS ta ɗau alhakin kashe maɗinkin da aka yi a yankin tsakiyar Bangladesh. A cewar ƙungiyar bibiyar al'amura mai suna Side Intelligence Group mai herkwata a Amurka, a shekara ta 2012 wasu musulman wurin suka doki marigayi Jodhar saboda zargin cin mutuncin annabin cikin wani kalaminsa. Sanan shugaban Amurka Barack Obama ya ɗauki hankali a wurin liyafar cin abinci ta shekara-shekara da akan shirya ma 'yan jarida da 'yan siyasa da tauraron fina-finai na daren Asabar a fadar White House da ke birnin Washington. Obama ya samu damar ƙarshe ta barkwanci game da shi kansa da abokan arziki da ma na gaba da kuma 'yan jarida da ɓangaren majalisa. Obama ya bayyana kansa da abin da ya kira tsofai-tsofai mai jiran lokacin bingirewa. Da ya juya ga zaben shugaban ƙasa da ke tafi, Obama ya ce shekara mai zuwa war haka wata ce za ta tsaya a daidai wannan wurin, kuma kowa ya san wato ko da wa ake nufi. An san dai Hillary Clinton ta Democrat ce mace tilo da ke takarar shugabancin Amurka a yanzu.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da cikakkun labaran duniya. To yau ma'aikata a dufaɗin duniya ce bikin ranansu. Akan wannan ne wakilanmu daga sassa daban-daban a Najeriya suka aiko mana da batutuwa daban-daban da suka shafi ma'aikatan har ma zuwa jamhuriyar Nijar. Bari mu faro daga Babangida Jibrin daga jihar Lagos.
Wasu ma'aikata kenan ke rera taken ma'aikata da kuma 'yan fafutuka a bikin ranar ma'aikata da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya. A Najeriya dai bikin na bana ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar kwadugo ta ƙasa wato NLC ta gabatarwa gwamnatin Muhammadu Buhari da ke cika shekara guda da hawa kan karagar mulki a wannan wata buƙatan ƙarin albashi na mafi ƙaranci na naira 56,000. A maimakon naira 18,000 da ɗuriya da tsohuwar gwamnatin tsohon shugaba Goodluck Ebele Jonathan ta amince, albashin da kuma har yanzu wasu gwamnatoci na jihohi ke jan ƙafa wajen biyansa.
Daga Lagos kuma sai jihar Niger, su kuma ga matsalar su kamar yadda shugaban kungiyar kwadragon jihar Idris Yaya Indako yake faɗa wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari.
Halin da ma'aikata jiha na su suke yanzu gwamnatin ta jihar Niger ta kawo wai mai suna consultant Sally Tibo, kuma yanzu da nuna magana da kai haka akwai ma'aikata fiye da 1,000 ba su samu albashi kowa.
To amma ba ka ga kamar aikin tantance ma'aikata ne don a gano na jabu?
To ina na jabu da ta aikinta dama an kawo ta ne ta yi aiki a February kawai
dama tun da kage tana aiki ai ba laifin ta bane gwamnatin da ta sa ta yi shine
shine muna ga ma gwamnati kenan wanda ta zabi cikin biyu ko mu ma'aikatan jihar Niger ko Sale Tibor
ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa dangane da aikin tantance ma'aikatan
to wajen tantance ma'aikatan gwamnati duk cewa bamu gama ba amma wanda muka sa su yi aikin ya nuna cewa akwai rashin gaskiya da yawa a ciki akwai mutane da suna karban albashin da bai kamata su ansa ba sannan akwai wasu kwata-kwata bai kamata suna da albashi ba suna ansa albashi akwai wanda ya kamata sun gama aiki harin suna aiki muna biyan naira biliyan 2 da miliyan 200 duk wata duk da cewa ba gama ba amma dai da duk alamun cewa kudin nan in mun gama za a rage kudin albashin nan to saboda yanzu ake aikin dole za a samu ɗan matsaloli san in aka gama tantancewa gaba daya to ina ganin maganar delay ta wajen biyan albashi ko kuma yankewa babu
daga jihar Adamawa da jihar Taraba ma'aikatan sun shaidawa Ibrahim Abdulaziz cewa ne
kaman mu Adamawa musamman kaman gain gratuity ba a biya sannan a yanzu haka salary da giraje samu so abun ya shiga mana mu muna so yayi mana gyara ya duba yanayin abun da yake cikin shi yasa muna kuka
ina kuma tira kuma da wanda suke ake gidaje su naya don Allah da Annabi su kara musu hakuri tunda dai yanzu kwalna mun ji cewa shugaban kasa yace zai tallafa gwamnati ina samu biya wannan hakokin nan
to yanzu bari mu tsalla kajin Jamhuriyar Niger domin jin su ma ya ma'aikatan nasu ke ciki Sulaiman Mun Barma da Tamar Abari duk sun aika da rahoto bari mu fara da Sulaiman Mun Barma
to shin ko cikin wani hali sallar ta riske ma'aikatan kwadagon jamhuriyar Niger a bana malam kaka mai tawaya kusa ne a hadaddiyar kungiyar kwadago ta USTN
ma'aikatan Niger suna cikin wani halin da kudin da aka basu ba masu isa suna ba na rayuwarsu na tauri suna son ga da tsadon rayuwa ta yi bisa a kasar Niger su ga wanda za a yi a sauƙaƙa musu wannan tsadar rayuwa kasar Niger tana cikin da waɗanda in ka tayar taya sai ka yi wata uku yakin a baka albashi to gwamnati ya ɗauki alƙawarin sai mai do shi wata zuwa wata to akwai wannan kuka ana son a ga wanda za a yi a cokan shi wanda za a ba kowa albashin shi in ka tayar taya wata zuwa wata
bayan shekaru sama da 25 na mulkin demokradiyya a jamhuriyar Niger har yanzu matan kasar na fuskantar kuma baya a game da batun yancin mata ma'aikata kamar yadda madam Shaibu Hajiya Hassana ta koka akai
kana gani duk inda ake nada nade ma'aikata mata busu da yawa wannan ko bai yi ba mace in tana diploma kinta ya kamata wanda an ka doki namiji ita ma a doke ta ma'aikata da yawa sai ka ji saboda mata na haihuwa sai ka ji an ce ba a doka su aiki wannan matsaloli ne da yawa kuma halle yau sanjika da muke mata babu su da yawa a wadda saboda mace an kin shiga sanjika sai a ga ke biki da daraja
kamar kowace shekara a bana ma hukumomin kasar Niger sun yanke shawarar bayar da lambar yabo ga ma'aikatan da suka yi abin a zo a gani a fannin aiki
to ita ma Tamar Abari ga abin da Mamman Galadima shugaban ma'aikatan da magaran ya shaida mata
kira mu ga magabata su tsaya su nusu gaskiya su kiyaye duk wata matsala wanda take in ta shahi ma'aikaci ko ta shahi talaka ta shahi kowa da kowa kamar magana ta albashi ya tabbata tunda in babu albashin nan kenan tattalin arziki na jihar ya tabarbare ya lalace
mu dai a gaskiya sallah wannan dan ka ce bamu huto ba sina save mu shinan lakwal dan ka ce bu su huto ba shi yasa haka nan muka rurruwa muka huto defile
to madalla yanzu kuma daga batun ma'aikata sai na samar da ruwan sha tsaftacce ga al'umma gwamnatin jihar Lagos a Najeriya ta samar da hukumar bin dokan samar da ruwan sha mai tsafta kamar yadda architect Ahmed Kabir Abdullahi ya yi mana bayani a cikin hiranmu salin da ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu kuma na fara tambayan sa ne ko ina hikimar samar da wannan hukumar tasa tun daga hukumar tantance magunguna da abinci ta kasa wato NAFDAC shine sai ya fara mini bayani kamar haka
ka san al'amuran ruwa kamar yadda yake a kasashen da suka ci gaba ba haka yake ba a tamu kasar an saki komai sakaka kowa ya zo ya abin da ya ga dama babu kulawa babu kuma bin wasu tsare-tsare ko wasu dokoki so a dalilin haka akan samu yanayin da ana gurbata shi kansa ruwan. Ruwan cikin ƙasa ana gurbata shi. Kaga mutun ya hakari jiya anan a bayan katangarsa kuma anan makocin sa yayi masansa. So ruwan don masai na bayan gida da sauransu yana kurinyowa yana shiga cikin rijiyar wannan. Kuma tun gurin haka kamar rijiyar burtsatse za ga cewa ita ma ana yin ta ba bisa kan ka'ida ba, masu haka an waɗansu ba su masu abin da suke ba. Idan an haka akwai yadda ake liƙe ruwan ta yadda ruwa bai stowa ya kurara ya shiga ta cikin wannan kororon ya shiga cikin ruwan. To haka duk waɗannan abubuwa ne wanda yake ba a kula da su. Mashin ɗin kuma na famfon akwai wanda kuma shi famfon kansa shi ma matsala ne. Sai ga an saka famfon kuma yana ɗigan mai, yana ɗigar da mai cikin ruwan.
To me hukumar ka ce game da ire-iren waɗannan matsalolin tunda yana ɗaya daga cikin nasu ayyukan da hukumar take yi? Me take domin ganin ta shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin da ka zayyana?
Akwai dokoki da aka tsara akan abubuwa daban-daban. Idan za ka yi abu kaza ga yadda ya kamata ka bi ka yi gashi. So kuma ana kiran mutane ana ɗaukarwa, ana yin license, ana ba wa waɗanda ka tabi tantance cewa suna da ƙwarewa a kai, a ba su izinin cewa su je su yi waɗannan ayyuka. Akwai kuma wanda kafin kuma ba da wannan izinin dama sai an ƙara wa mutum faɗakarwa, training, workshop da sauransu. A tabbatar da ƙwarewarsa sannan a ba shi naje a aiwatar da waɗannan ayyuka. So waɗannan wannan tsare-tsare su ne tsare-tsaren da su ma ƙasashen da suka ci gaba suka bi har suka samu damar samar da ruwan sha mai inganci ga jama'a.
To shi wanda aka samu bebi waɗanda aka yi da ya kuke yi da su tunda yanzu kana maganan wanda za su yi ne su za a horar sannan a ce musu yadda za su yi. To su waɗanda suka riga suka yi
waɗanda suke
nan da hukumar ka ce yi da ita
waɗanda suke nan da
su
ana bi. Yanzu muna nan muna bi wuri-wuri mun fara gwada ingancin ruwa da ke cikin kowace rijiya wadda ke da kyau a ba da izinin ci gaba da amfani da ita, wadda kuma ba ta da kyau akwai wadda rashin kyau ana iya gyara shi ta wasu amfani da wasu hikimomi daban-daban. Akwai kuma wanda yake yi lalle idan ruwan ya zama da ya gurɓata to muna hana amfani da wannan ruwan domin zai kuma dawo ya zama illa ga jama'a. Kuma za ku lura da cewa wannan gurɓatar ruwa shi ne kan sa ya sa ya yawaita cututtuka daban-daban da ake ɗauka daga cikin ruwa.
Akwai wani hukunci ne na musamman da hukumar ka ta tanada ko kuma gwamnatin jiha ta tanada ga wanda ya fandare bibi waɗannan tsare-tsaren ba ko kuma dokokin musamman waɗanda aka ce musu ga yadda za su yi?
Kwarai kuwa akwai hukunce-hukunce daban-daban. Akwai wanda har takan kaiwa ga kotu domin akwai abin da yake in ta koma kuma kana neman kana yin barazana ga rayuwar jama'a to lalle za ku sa kafa wando ɗaya da hukuma.
To madalla har yanzu dai ana ta ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu ne yanzu agogo ya ce karfe 10:11:18 ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin Bishara. Yau shirin ya bakunci jihar Adamawa Najeriya inda wakilin masanin sa Adamu ya nado mana sujadar Lahadi a Ecclesiar EYN.
Cikin hudubar sa na sujadar Lahadi wanda yayi taken ku roƙa za ku samu ku kwankwasa za a bude muku. Limamin majami'ar LCCN Lamba 1 Jimeta dake jihar Adamawa, Right Reverend Dr. Philibus Musa, Bishop na Gundumar Mayo Belwa, ya kalubalanci mabiya addinin Krista su zame masu addu'a babu fashi. Bishop Philibus Musa ya dauki karatun sa ne daga cikin littafin Luka sura 11 aya 5 zuwa 13.
Yace masu wane ne daga cikin ku idan yana da aboki ya kuwata dukurin sa da tsakiyar dare, yace masa aboki karanta mani dukkanin gurasa uku, amma wani aboki na ya zo wurina daga tafiya ba ni da abinda zan sa gaban sa. Kuwa daga ciki ya amsa ya ce kada ka dame ni, ko fa kana kuɗin yanzu ƴaƴana kuma suna tare da ni cikin shimfiɗa, ban iya tashi in baka ba. Suna ce maku ko da ba za a tashi da bashi ba domin abokinsa ne, saboda naciyarsa za a tashi ya bashi gwargwadon abinda yake bukata. Kuma ina ce maku ku roƙa za a ba ku, kwankwasa za a bude maku, kama kowane mai roƙa yana kawo, mai nema kuma yana samu, wanda yake kwankwasawa kuma za a bude masa. Muna fama da yanayi inda harkar rayuwa ta rugurguje gaba daya. Ya yi wa mutum tun da muka sami yanci daga mulki na Turawa, ba mu taɓa samu kanwa cikin yanayi wanda ya kai inda muke yau. A yanayi inda mutane suka yanka ma kansu lasisin kisa, sun yanka ma kansu lasisin kisa, mutane suna gani abu mai sauki su yi kisan kai. Mun zo yanayi inda ɗan adam ya zama kayan cinikayya, inda za a kama mutane a je a tafi da su ana neman sai an biya su kuɗi su dawo da su. Muna yanayi inda idan kana da abokin hamayya ko a wani wuri kana da dama ka biya wani ya je ya yi musu ɓarna. Muna ji a wasu wurare a wannan ƙasa akwai inda ake tara 'yan mata domin su haifi 'ya'ya kawai saboda a sayar da su a yi kuɗi. Allah bai kuduta ɗan adam ya zama abun cinikayya ba, amma shi ne yanayi da muka iske kanmu. Da masu tsaron ruwa ya kai wuya ana faman tare nan, wannan yana barkewa. Idan muka dawo cikin iklisiya kuma ba sauƙi za mu samu ba. Rashin aminci yana ƙaruwa kawai, mutane suna gudu nan da can. Wani lokaci da sunan ana neman Ubangiji, ana neman ceto, sai ka ce Allah ɗin nan wani allura ne ko wani kobo ne ya faɗi a neme. Ya kai wani lokaci har na ce Allah bai juya mana baya ba, Allah bai manta da mu ba. Duk da yanayin rayuwar nan da muke ciki, kalmar Allah zuwa wurinmu yau shi ne ina da tunani mai kyau domin ya yiwu waɗansu mu mun sadu da waɗansu damuwa waɗanda mun yi ta fama har ya kai inda yanzu ba mu san me za mu yi ba, kuma ba a rasa irin wannan. Saboda haka muna da dalili, muna da hujja mu damu ƙwarai a cikin zukatanmu. A cikin wannan ne Ubangiji yake ina da tunani mai kyau domin sa yiwu mun kai wannan yanayi da har mun iya mujaratu da za mu yi tambaya a ina begen, a ina ma zai fito a yanayin da muka cike kawo. Alƙawari shi ne ba zai ƙyale mu ba, ba zai yace mu.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sanusi Adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin da kuma Caleb Gitacho da ya daidaita sautin shirin, alheri ke cewa bari alherin Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To madalla Grace Alheri Abdu kenan aka saurara da shirin ta na bishara. Yanzu kuma ga shirin wato sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna. Sakon farko ya fito ne daga Muhammad Bello Buniyadi da Alhaji Ali Buniyadin jihar Yobe. Suka ce murya Amurka ku gaya wa gwamnati cewa ta kawo muna ɗaukin gaggawa a garinmu na Buniyadi domin an ba mu umarni mu dawo tun bayan da muka ƙaurace wa garin na tsawon shekaru da Boko Haram suka addabe mu. wallahi yanzu haka muna cikin tasku ba mu da wadataccen muhalli da kuma abinci. Sai sakon Baffa Haruna Bajoga yace assalamu alaikum VOA Hausa, a gaskiya kamata gwamnati ta tashi ta yi binciken kokof domin gano masu tada hankalin al'umma da ake zargin Fulani ne a kudancin Najeriya domin daukar matakan ladabtar da su, ganin yadda Fulani a kullun ke nesanta kansu da irin wannan danyen aiki na tada wa al'umma hankali. Wasika ta gaba ta yi to ne daga Muhammad Suleiman garin Rijiya yace assalamu alaikum sashin Hausa na VOA, a madadin al'umman garin Rijiya muna so mu ku isar muna da koken mu zuwa ga dan majalisar dattawa mai wakiltar Gombe ta tsakiya Alhaji Muhammad Danjin Magoje da ya taimaka ya tona muna magudanar ruwa saboda wallahi ruwa yana muna banna sosai sakamakon ambaliyar ruwa a lokutan damuna. Da fatan wannan kira zai kai ga kunnuwan da aka yi domin su. Ganawa da shugaban Muhammadu Buhari da shugabannin majalisun dokokin kasar dangane da kasafin kuɗi na bana, muna roƙon Allah sa haka ya kawo ƙarshen cece kucin da yaki cinyewa na wata da watanni. Amin summa amin. Daga Isun Diyala Faki kofar gabas a jihar Kaduna. Ina kira ga sauran ƙasashen duniya ta kurorin ƙasar Sin da su hanzarta yin koyi da shugabannin ƙasar Sin bisa ba tallafin kuɗi dala Amurka 550,000 da wasu kayayyaki da darajar kuɗin su ya kai dala Amurka 150 ga shirin tsagaitauta a Majalisar Ɗinkin Duniya ta aiwatar a makon jiya. Babu shakka shugabannin gwamnatin ƙasar Sin sun yi dogon tunani da suka mika taimakon kuɗi ga ƙasar Sudan. Daga Alhaji Ali Kiraji Gashuwa. To da shine kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice wanda Ibrahim Almasi zai kawo muna.
To birnin Bagadaza ya gangara gabar afkawa cikin dambarwar siyasa a yau din nan Lahadi saboda rigimar da suka biyo bayan wasu matakai na siyasa da aka kasa warware su. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tafi birnin Geneva yau din nan don tattaunawa kan matsalar Siriya da kuma wasu abubuwa masu alaka da batun Siriya din. Tarwatsewar wata mota a wajen headquarter ƴan sanda da ke birnin Gaziantep na kudu maso gabashin Turkiya ta halaka ƴan sanda akalla biyu ta kuma raunata wasu akalla 22. Wata jaridar ƙasar Bangladesh ta ce an kama wasu mutane uku da ake zargi da hannu a make wani maɗinki mabiyin addinin Hindu ɗan shekaru 50 har lahira. Jaridar Daily Star ta faɗi yau Lahadi cewa ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗaure ɗin ya taɓa kai ƙarar marigayi Nikhil Chandra Joda a shekara ta 2012 bisa zargin ɓatunci ga na Muhammad. Ƙungiyar ISIS ta ɗau alhakin kashe maɗinkin da aka yi a yankin tsakiyar Bangladesh a cewar ƙungiyar bibiyar al'amura mai suna Side Intelligence Group mai harkwata a Amurka. A shekara ta 2012 wasu musulmin wurin sun doki marigayi Joda saboda zargin cin mutuncin annabi ɗin cikin wani kalamunsa. Shugaban Amurka Barack Obama ya ɗauki hankali a wurin liyafar cin abinci ta shekara-shekara da aka yin shirya ma 'yan jarida da 'yan siyasa da tauraron funafunai da daren Asabar a fadar White House da ke birnin Washington DC. Obama ya samu dama ta ƙarshe ta barkwanci game da shi kansa da abokan arziki da ma na gaba da kuma 'yan jarida da ɓangaren majalisa. Obama ya bayyana kansa da abin da ya kira tsofai-tsofai mai jiran lokacin ingirewa kawai. Da ya juya ga zaben shugaban ƙasa da ke tafe, Obama ya ce shekara mai zuwa war haka kenan, wata ce za ta tsaya a daidai wannan lokacin ba ni ba, kuma kowa na iya hasashen kowa cece, inji shi. An san dai Hillary Clinton ta Democrat ita ce dai mace tilo da ke takarar shugabancin Amurka ya zuwa yanzu.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa da yake an jima ba mu da shirin dare. Sai gobe da safe ne a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin wato Isu Aliyu Harande na ilimi garkuwar ɗan Adam. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Almasi Garba da ya tallaba mani domin ganin shirin ya kai gare ku, da Caleb Getacho wanda ya bada umarni ya kuma fama da na'ura, da injiniyanmu Al Santos. Ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an jima ku.